Manunia.
Yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo.
A kin ga yanda aka fafata tsakanin Sheikh Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne.
Wasu ƴan majalisar ƙasa kenan ke cewa yanzu ne fa ƴan Najeriya za su ga sabon salon sauyi tunda dai majalisar ƙasa ta yi sabbin shugabanni. Sai dai shi ɗaya daga cikin ƴan majalisar ƙasar da wa'adin su ya kare cewa yake sun riga sun gaza game da abubuwan da ƴan ƙasa suka yi tsammani.
Wannan bannar da nake ga maka ko ina ka daga jiki in ka duba wurin kudin tallafi na Najeriya matsala, in ka duba Central Bankin Najeriya matsala saboda rashin sa ido
game da maganar matsalar matsanancin rayuwa da ake ganin talakawa za su shiga a Najeriya. Kuwa masanin tattalin arziki yake tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa gaskiyar magana rayuwa za ta iya yin tsanani.
Cire man tallafin nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wannan talauci na nau'i daban-daban to zai saki aluwa.
To shin koyaya ƴan Najeriya suka ji da cire tallafin man da aka ce tuno sun fara kunkuni?
Wannan abu gaskiya ba mu ji dadin shi ba. Tunani na wannan talabi da aka ce yayi daidai da mu abinda muke jira kenan.
Altsiya kawai ya haifar. Gaskiya ba alheri bane tunda da tafiyan da zaka yi ta a naira 200 yanzu ta koma 500 ko 600.
Waɗannan fa so mun taumuka tattabo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan dake tafiya da zamani. Shiri na 112 cikin jerin shirin manuniyan dake san ganin shugabanni sun tsara tsarin tsai da tsantseni. Me yiwa kuma tsarin tsai da tsantsenin yasa jagoran takarar shugabancin majalisar jantare na Najeriya na sanata Godso Akpabio wato dan majalisa Al'in Dume ya shedawa duniya cewa dan takarar su fashi ne gwani. Amma dai an ji induman Nadire daren daddale dalla dallan dalilan samun sabbin shugaban da yace sun riga sun yi kuma an riga an fara gani.
Mu 109 duka mun hallara an yi zabe lami lafiya kuma mu za mu tsaya mu ci gaba da bashi shawara don mu tabbatar akan cewa burinmu ta cika na cewa duk abin da ya faru a kasan nan majalisar dattawa za su tsaya su bada shawara nan dattawa a sununan dattako ba wai a zauna kaman yan ancin shata kuke ta tunda dukkan ku nan kun san me yake tafiya. Yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canja salo kuma yanzu kaman shi yanzu shugaban kasan da muka samu a cike yake da wayanda suke da sani majalisar dattawa. Shi shugaban kasa yayi sanata, mataimakin sa yayi sanata, matan shugaban kasa mata yayi sanata, the secretary na gwamnati na tarayya yayi sanata, chief of staff shugaban ma'aikata na fadin shugaban kasa ma speaker ne. To muna ganin dai yanzu insha Allah mutane ne wanda suke kusa da talakawa sun san halin da Najeriya take ciki. To ya kamata dai daga yanzu kuma akwai alama kuna gani a cikin aikin da mutumin nan yayi na sati 2 da rabi ya kai kuma aikin shekara biyu na wanda ya gabata.
Sai da kuma shi sanata Abdul Ningin da ya limancin lalubo magoya baya ga sanata Abdulaziz Yarin da ya nemi shugabancin majalisar jantare Najeriya cewa yake duk da dai sun riga sun sha kasa ba yadda za a yi su bari bangaren zattawa ya rinka yi wa majalisar kasar gani gani.
Mun fafata takara mu mutanen Abdulaziz Yarin tsakaninmu da Akpabio duka mutane ne da muka san su suka san mu. Mu da tunaninmu kan cewa Sheikh Abdulaziz Yarin zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu to amma kana naka Allah na nasa.
To kana ganin ba za ku zama ƴan ancin shata ba kenan?
To abin da ban ma so ta zama kenan amma wannan zaben ya nuna maka cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama ƴar ancin shata ba. A kin ga yanda aka fafata tsakanin Sheikh Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne. To akwai abubuwa da akwai kurakurai a gani na da ya kamata a ce a kowane lokaci da shugaban kasa ya kawo wani kuduri majalisa ta ce kawai ta sa masa tam. Idan aka haka ita majalisa za ta ci kanta domin ƴan kasa da su Allah wadai kuma Najeriya za ta ci mu baya.
To gashi kana cewa kai dan jam'iyyar PDP ne amma kuma kun hada kai har kun yi zabe.
A kin zabe ya riga kare kin ga ana zabe shi kansa Abdulaziz ya je ya yi wa a Fabio Mubaya mu ma mun yi wasu barau ɗan uwan mu ne a Fabio abokin mu ne tsohon gwamna ne kuma ɗan jami'ar PDP ne shi ma barau ɗin ɗan jami'ar PDP ne saboda ka duba baki bane a wurin sun koma APC amma mu muka haife su muka kyankice su muka koya musu siyasa
maganar zira zaran zargin zama ƴar amshin shata da musa mai karewa tayi ta sadar daga cikin Masar sanata Ahmad Babba kai ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa a gaskiya Masar ta tarfa ta gaza ta gajiya saboda yadda ta bari aka yi wa wannan kasa rauni
ai mu ba ma aikin sha bane mun yi ƴan amshin shata lalaci saboda wannan bannar da nake ga maka ko ina ka daga ita ce in ka duba wurin kudin tallafi na Najeriya matsala in ka duba Central Bankin Najeriya matsala me ja wannan saboda rashin sa ido saboda haka muna da matsaloli to san gaske kuma wannan zamu iya cewa babban rauni ne kuma babban nakasu ne a wannan majalisa da muka yi to amma dai da yake kowa zai je ya bada retirement din shi wurin ubangiji da abin da ka yarda da shi da wanda baka yi ba an koma can shine babban magana tunda wani lokaci kana ganin abun yafi karhin ka
distinguished manager cewa dokar gyara ma'aikatar man fetur din nan da kuka sa hannu a kanta ita ce ta sa ɗan ƙasa cikin wannan yanayi da suke ciki yanzu
babu wata doka in ba ta Allah ba wadda take daidai abinda muke tunkaho da wannan shine bayan majalisa kashi hudu ɗaya bayan ɗaya sun kasa ma yadda za a samu daidaito a yi ita dokai mun samu mun yi wannan sai kuma ɗan majalisa wanda suke nan gurin sai kuma su miƙe tsaye su gyara don dama shi yasa ake ta yadda al'amura haka
tun bayan sanar da cire tallafin mai a tare Najeriya da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu ƴan Najeriya ke gaya wa duniya cewa a gaskiya fa yanzu talakan Najeriya ya rasa sukuni malami a college kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke Kaduna da ke jagorancin kwamitin yaƙi da canci rashawa a kwalejin Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce cire tallafin mai fa zai yi sanadin sababa suburbudar talakawa ta kowane fanni
al'umma za su shiga cikin kuncin rayuwa talauci yana nan cire man tallafin nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wannan talauci na nau'i daban-daban na maganar abinci na maganar muhalli na maganar abubuwa daban-daban to zai saki aluwa na biyu akwai yiwuwar idan aka ci gaba da haka faran za su iya sa matsalan da ake samu na tsaron nan tana iya karuwa sannan akwai matsala na tarbiyya saboda idan al'umma suka shiga cikin matsi zai zama waɗanda suke da gaskiya ma gaskiyan ta tafi waɗanda suke da amana rashin amana ya tafi saboda irin tsananin wahalar da suke ciki sanadiyan cire talafin mai dinnan da kuma wasu matsalolin daban-daban wanda za su iya bijiro ma al'umma wannan shi kansa tattalin arzikin ƙasar zai zama gudunmuwan da al'umma ya kamata su bashi ba lallai su bashi ba saboda zai shafi irin abincin da suke ci magungunan da suke samu ko kuma lafiyar da suke samu da waɗansu abubuwa daban-daban da zai hana su bada gudunmuwan da ya kamata su bada ga tattalin arzikin sannan kuma farashi zai kuma karuwa a yanzu akwai hawan farashi na kashi 22.2 wanda shekara 17 da wani abu ba a samu irin wannan hawan farashi din ba wannan yana da hadari wajen ci gaban kasa din
tunuma dai ganin zira-zaren zargin gashin gallazawa talakawan da aka ce cire tallafin su ya fi wa muni ya sa shirin manuniya neman ra'ayoyin talakawan Najeriya dan su ma su baje bayani
sunana Salisu Musa to janya wannan tallafi dai ya haifar da abubuwa da dama wannan abu gaskiya ba mu ji dadin shi ba sunana Anas mai yar goma tani na wannan talabi da aka cire daidai da mu abinda muke jira kenan saboda duk abinda ba zai dore ba gwada a cire shi kawai
sunana Hamza Ibrahim
ai tsaya kawai ya haifar
ba wanda wahalar ba ta shafe shi ba
sunana Jamila Halliru abinda zamu fara dai mu roki Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana da shi
sunana Shaiba Alhassan gaskiya wannan shugaba diddade mu ba mu zabe shi ba amma wannan kudiri da ya kawo muna goyen bayan shi 100%
sunana Muhammad Jamilu gaskiya ba alheri bane tunda dai tafiyan da zaka yi ta Naira 200 yanzu ta koma 500 ko 600 kaga ai ya zama fitina akan talaka
Bashar Musa mu a matsayin mu na direbobi mu da iyakar in mai ya karu mu karu kudin mota
sunana Yahaya Adamu wannan talabin man fetur muna alfahari da yin shi dama mun ce kada a yi aka ce sai an yi to dan haka duk abin talaka ya gani a wannan gwamnatin da wanda ya zaba da wanda bai zaba da wanda ya ci taliya da wanda bai ci taliya ba kowa abin ya zabe abin shi
ka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiye ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun aka ce an kwana kuma har aka wuni domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 1442 ne su yi sallamar sakin kujerin da wasunsu ma sai da suka yi rantsuwa da alkur'ani kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kanyi daudalar dawo da miliyoyin da ke zamewa shirin manuniya tubalin gini kuma a madadin su duka ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.